بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a daidai wannan lokaci wanda mun shiga daren Lahadi daren Asabar kenan ko daren 11 ga watan Rabiul Awwal shekarar Hijira ta 1446 daidai da 13 ga watan Satumba a shekarar miladiya ta 2024 a wannan masallaci na Allah gatan kowa da kenan garin Lagos ina farin cikin saduwa da waɗannan fuskoki masu albarka na malamanmu da iyayenmu da sauran ƴan uwa al'ummar musulmi da ke wannan yanki na Allah gatan kowa. Kamar yadda malam ya gabatar, Allah ya saka mishi alkhairi, na zo baƙunta ne da wani aiki da ya kawo ni daga Zaria, kuma ganin tarayyar waɗannan ƴan uwa al'ummar musulmi da ke wannan yanki, muka ga dacewar mu gaisa da ku, da fatan ya zama zumunci da kankaninmu da kuma tunatarwa a cikin addinin musulunci. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Ina so zan yi magana akan wata matashiya mai taken akhlaqut tajiril muslim, wato ɗabi'un da ake fatan ɗan kasuwa musulmi ya siffanta da su. Duba izuwa ga cewa wannan ƙasa ta Lagos ƙasa ce ta ƴan kasuwa, kuma al'ummarmu musulmi suna da yawa a cikin wannan harka ta kasuwanci. Allah madaukakin sarki ya yi musu buɗi, ya yi musu nasibi akan harkar kasuwanci. Allah ya sanya albarka. Amma sanin kowa ne cewa a musulunci babu wata sabga ko wata harka da mutum zai yi wanda za a ce babu ruwan Allah da ita, kuma buruwan addinin Allah da ita. Irin wannan tunani na secularism, wato na rarraba tsakanin rayuwa da kuma addini, ta yadda addini za a bar shi kawai a cikin masallaci da sauran abubuwan da ke da alaka da ruhi, sauran al'amuran rayuwa kuma a gudanar da su a bisa kawai dokoki waɗanda ɗan adam ya tsara wa kansa. Musulunci bai da wannan tafarkin ba. Musulunci yana da ta cewa akan dukkanin abin da muke yi a cikin zamantakewarmu, sawa'un tsantsar addinin ne ko rayuwa ko zamantakewar iyali ko makwabtaka ko kasuwanci, duk abin da ka sani, domin sani cewa musulunci yana da ta cewa akan abin da muke aikatawa. Kuma mu'amalar da ke tsakankaninmu imu-imu ɗan adam, babu shakka za a yi mana hisabi a kan su ranar alkiyama. Har ma ya zo a cikin hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama za a zo da kundayen ayyuka iri biyu ne. Akwai kundin matsalolin da mutane suka haifar tsakankanin junansu da junansu, akwai kuma kundin wato ayyukan da mutane suka aikata wanda ke da alaka tsakaninsu da Ubangijinsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwan da ke da alaka tsakanin bayi da Ubangijinsu to suna da sauki a wurin Allah madaukakin sarki. Idan ya so ya maka rahama, idan ya so ya mana rahama, sai ya share waɗannan zunubai waɗanda muka aikata masa, kurakuran da muka yi, abubuwan da ya ce kar mu aikata amma shaitan ya zuga mu ko son zuciyarmu ya rinjaye mu muka aikata, da abubuwan da Allah ya umarce mu amma muka gaza ba mu aikata yadda Allah ya ce ba, ko ba mu kai matuƙar da ake fatan mu kai ba, to waɗannan Allah yana gafarta wa mu'minai su. Allah ka sa mu cikin da aka gafarta mawa. Amma abubuwan da suke rigingimu tsakankanin mutane su, abin da ya shafi jini, abin da ya shafi mutunci, abin da ya shafi dukiya, abin da ya shafi zalunci da bayi suka yi tsakankaninsu da junansu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kam sai an yi lissafi keke da keke. innama hiya alhasanatu wassayiat. Anan ne za a ce wa mutane waqifuhum innahum mas'ulun. Bayan al'umma sun gama haura sirati ga baki daya, suna ganin kamar sun tsira, suna cikin wadanda ake wa gafara, suna cikin wadanda za su kai labari, sai Allah ya ce mala'iku su dakatar da mutane anan. Za a yi hisabi tsakankanin bayi abubuwan da ke tsakankanin su. Annan kuma hatta musulmi wanda zai shiga aljanna idan ya cutar da wani kafiri wanda zai shiga wuta, ko ya cutar da wani musulmi wanda yake mai sabo wanda shi ma za a biya da shi wuta, to Allah ba zai kyale ba sai ya cire haƙƙin waɗannan ƴan wuta akan dan aljanna. Hatta dabbobi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dabba mai ƙaho wadda ta soki ƴar uwarta mara ƙaho sai an rama mata, dabba wadda ta ciji ƴan uwarta sai an rama mata, dabba wadda ta zalunci ƴan uwarta duka sai an rama musu. Saboda haka haƙoƙin da ke tsakankanin mu a matsayin mu na bayi sun fi hadari ƙwarai fiye da haƙoƙin Allah madaukakin sarki da muke bayyanawa. A nan ne ma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi hadisin sa mashhuri na al-muflis. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko kun san wane ne fallasasshe? Sahabbai suka ce ya manzon Allah, fallasasshe a wurinmu shine mutumin da ba shi da kosisi ko ba shi da wata kadara wanda zai kama ya siyar ko abin da zai daga ya siyar ya bukatarsa. Suka ce wannan shine fallasasshe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, wannan ba shine ainihin fallasasshe ba. Fallasasshe na ƙarshe shine wanda zai taura na alkiyama yayi sallah, yayi azumi, yayi haji, yayi sadaka, ya ciyar, yayi biyayya iyaye, ya tara ayyukan lada masu yawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace lakinnahu qad shatama hadha wa akala mala hadha wa zalama hadha wa latama hadha. Amma kuma a gefe guda ya zagi wani, ya ci mutuncin wani, ya ci kudin wani, ya munafurci wani. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yukhadhu min hasanati wa yufa hadha wa yukhadhu min hasanati wa yufa hadha. A fara diban ladan sa ana bai wa mutane daban-daban wadanda ya cuce su a nan duniya, har sai ladan nan ya kare daga ƙarshe a ce a tafi da shi wuta wal iyadu billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan wato shine mafi fallasa a cikin bayi. Allah ka tsare mu daga fallasa. To ƴan uwana musulmi, idan muka kalli wannan zai nuna mana cewa lalle al'amarin haƙoƙin musulmi akan ƴan uwansu musulmi al'amari ne mai matukar hadari sosai, wanda kuma ya wajaba mutum ya san waɗannan haƙoƙi don ya san yadda zai kiyaye su, yadda kuma zai yi tsira. Kamar yadda na fara ambata, yana daga cikin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma bayinsa musulmi shine da ya sanya musu hanyar samun abinci ta hanyar kasuwanci. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, kamar yadda Allah yake faɗa ya halasta ciniki ya kuma haramta riba. Allah ya ba da dama a yi ciniki, a yi kasuwanci, kamar yadda Allah yake cewa wato game da sallar juma'a, fa idza qulitis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. In an yi da sallar juma'a, Allah ya ce ku yadu bayan cikin ƙasa, ku yadu a cikin ƙasa, ku nemi arzikin Allah, shine kasuwanci da sauran harkokin rayuwa. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sa yana cewa wato mafi alkhairin a dukiya da mutum ya samu, inna atyabal halali amalur rajuli biyadi wa kullu bay'in mabrur. Mafi tsarkin halal da zaka samu shine aikin da zaka yi da hannunka, aikin ƙarfi, aikin kwakwalwa, aikin dabarar wani ilimi da ka iya, to wannan babu halas kamar sa. Wato ka duka kai noma, ko kai a caba, ko ka tuka mota, ko kai faskare, ko ka rubuta kai rubuce-rubuce a ofishinka, ko makamancin haka, duk abin da zaka yi amfani da iliminka da jikinka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine halas mafi kyau. Daga shi kuma sai kuma kasuwanci wanda aka gudanar da shi a bisa doron abin da shari'a ta yarda da shi. So da kasuwanci ɗaya ne daga cikin hanyoyin samun arziki wanda yake mai tsarki, wanda kuma yake samar da riba wacce take tsarkakakkiya. Kuma ku da kuke saurare na, na san kun fi sanin cewa kasuwanci yana ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin da ake bi a yi arziki. Galibin mutane da kaga sun yi arziki a cikin wannan rayuwa wanda muke ko a ta baya, to ba sa rasa alaka da kasuwanci in dai arzikin nan na halasa haka nan kuma tunda aka yi duniyar nan dan adam yake kasuwanci yake kaiwa ya kawo akan al'amarin kasuwa a saya a siyar a yi fatauci a yi kwadago a je a shigo da kaya daga wani gari a kawo su wani gari ko daga wata kasa zuwa wata kasa ko a dauka akai wannan al'amarin kusan kullun a cikin shi muke to amma me muka sani game da guidance wato irshadi da musulunci yayi game da al'amarin kasuwar da muke gudanarwa kamar yadda ne ahadini ke cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi fi baya halasta ga mutum musulmi ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah ubangiji game da wannan al'amarin wa yas'alul ulama kuma sai ya tambayi malamai game da abin da ya kamata yayi da wanda bai kamata ba galibi ba ma samun wannan damar ta cewa sai mun san duk abin da ya kamata mu sani amma da daman mu muna yin tambaya alhamdulillah saboda nake ganin dacewar in tuna mana wato wasu ka'idoji da ya kamata mu lura da su daga cikin halayen kirki wanda ya kamata a samu mutum musulmi yana siffantuwa da su a cikin al'amarin kasuwancinsa gujewa samun kanmu a cikin nau'in ƴan kasuwa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama mafi yawan ƴan kasuwa za a tayar da su ne a sahun fajirai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace lalle mawadata a ranar alkiyama mafi yawan za a tada su ne a sahun fajirai Allah ka tsare me ne sa a tada su a haka saboda mu'amalolin da suka yi wanda suka shafa wa shari'ar Allah da rashin imani da suka gwada wa mutane na ƙasa da su a nan duniya da kuma ba bake ne da suka yi akan dukiyoyin al'umma zan gina wannan tattaunawa tawa insha Allah karkashin wani hadisi guda daya wannan hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ruwaito shi a cikin littafinsa al-Musnad kuma al-Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin ya inganta wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga sahabi Abdullah ibn Amr ibn As Allah ya kara masa yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala arba'un idha kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya hifdhu amanatin was-sidqu hadithin wa husnu khaliqatin wa iffatun fi tu'matin abun da hadisin ke cewa take ce shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace arba'un abubuwa guda hudu idan kunna fika wadannan dabi'u guda hudu idan Allah ya buwace maka kana da su fala alayka ma fataka min ad-dunya karka damu da abin da ka rasa a duniyar nan duk abin da ka rasa in dai kana da wadannan halayen to baka rasa komai ba hifdhu amanati Nabi sallallahu alaihi wasallam yace kiyaye amana wasidqu hadithin da gaskiyar zance wa husnu khaliqatin da kyakkyawar dabi'a wa iffatun fi tu'matin da taka tsantsan wajen abin da zaka sa a cikin ka ɗan uwa masu albarka wannan hadisi wanda bai wuce layi biyu ba kamar yadda galibin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke takaitattun maganganu ne amma masu fadin ma'ana kamar yadda yake cewa daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na khasa'is akwai wato jawami'ul kalim dunkulallun mabubbugan zantuttuka gajerun kalmomi amma masu ma'ana ne matukar fadi wannan hadisi da muka kalle shi za mu ga ya tattara abubuwa da yawa waɗanda za su ba mutum dama ya samu kyakkyawar shida a cikin takaddunsa na wajen mala'iku kafin ya samu kyakkyawar shida a cikin mutane sahabi Abdullahi dan Amru dan As Allah ubangiji ya kara masa yadda yana ɗaya daga cikin sahabbai da suka kowa yawan riwaya a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda bakwai wanda ake cewa sun fi kowa yawan riwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sahabi ne babansa ma Amru dan As sahabi ne Allah ya kara musu yarda gaba ɗayansu shine yake ruwaito mana wannan magana daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce abubuwa guda hudu idan ka same su to karka damu da sauran abin da ka rasa a duniya. Karka damu da wata riba da ta kukuce maka ko wata dama da aka hana ka ko wani mukami wanda ka ne muka samu baka samu ba ko duk wani abu da kake tunani na duniya in ka rasa shi to karka damu idan Allah ya sa ka samu wadannan halayen guda hudu. Hali na farko shine hibbu amanati, kiyaye amana dukiyoyin mutane da alƙawuransu da abubuwan da kuka yi da su na mu'amalar kasuwanci, yaya kake kiyaye su? Shin yadda aka baka haka za a tarar ko ko al'amari zai rikirkice a zo a yi ta wallahi wallahi ko a kai ga sai an je wurin hukuma ko a kai ga wani tashin hankali? Amanar dukiya, amanar kasuwanci, amanar jari da wani ya zuba a cikin dukiyarka, amanar dukiyar marayu da aka bar maka, amanar dukiya da wani ya ɗauko ka ya sanya ka a cikin dukiya don ka samu shi ma ya samu, ko ya ɗauki jari ya baka don ka sa a cikin kasuwancinka ko harkarka, ko ya ga kana zama cikin yanayi mara daɗi ya ce wane ya zo ga wasu ɗan miliyoyi ka juya mu gani abinda ka samu a raba kaza da kaza. Daga baya a zo ana cike wannan dukiya ko kai rubuta ciki a kanta ko kuma kai dinayin cewa ba a baka ba ko kuma ka azurta kanka alhalin mai dukiyar yana kallonka. Waɗannan duka sun saba mabadi na kiyaye amana. Wanda ake nufi da kiyaye amana shine duk abin da aka baka a tare da shi intact. Addil amanata ila man itamanak, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka isar da amana zuwa ga wanda ya amince da kai, wanda ya gaya maka wani sirri, wanda ya baka ka kiyaye mishi wata dukiya, wanda ya baka amanar wasu kayan sana'arsa, wanda ya ɗaura ka akan wata harka. Addil amanata ila man itamanak wala takun man khanak, kaga hatta ma wanda ya haince ka ba a ce ka mayar mishi da irin abin da ya yi ba. Don wani lokuta muna da ɗabi'ar cewa mutumin da ya rike min amana ni ma in rike mishi, amma wanda na same shi ba yi da amana to sai na ga kamar ina da justification, ina da damar shi ma na ha'ince shi yadda ya ha'ince, ko an yi magana sai a ce ai shi ma haka yi, an yi mishi irin yadda ya yi, ko da wani ya ji labarin na yi mai haka sai a ce ya kyauta, ai gara yanzu yadda mutane suke ji. To kun yi tarayya fa antuma shuraka'u fil ismi, kun yi tarayya a cikin zulubi, yadda ya yi ha'inci kai ma ka yi ha'inci, Allah zai hukunta shi akan ha'incinsa kai ma ya hukunta ka akan ha'incinka. So daga gaba ta farko ita ce wato riƙo da amana a lokacin da shaitan zai dinga zuga ka, zai dinga baka wasu wato ƙofofi ko wasu sirrori na yadda za a yi ka yi ha'inci ba tare da an gane ka ba, na yadda za a yi ka ƙara a kan abin da ya kamata ka karɓa ko ka rage a cikin abin da ya kamata ka bayar. Mutum ya baka tallan dukiyarsa a sayar masa da mota ko gida ko fili ko a wata harka, kawa wuri nan kawa wuri can, shaitan yana nuna maka ba komai, karka damu, ai da haka ake yin arziki. To wannan babbar cin amana ce, kuma cin amana yana daga cikin kaba'ir zunub, manya-manyan zunubai waɗanda Allah yake yin azaba a kansu. Kar mu manta da farko ma ba su cewa irin waɗannan abubuwa wanda suke haƙoƙi ne tsakanin mu mutane, to Allah maɗaukakin sarki ba zai mana hisabi a kai ko da yaya ka nasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa hatta shahidi wato wanda ya mutu a wurin jihadi, wanda Allah ya ce ma rayayye ne shi, bai mutu ba, balhum ahya'un inda rabbihim yurzaqun, waɗanda kuma ake rata yadda wato rayukansu a cikin wasu tsuntsaye suna shawagi ƙasan al'arshin Allah har ranar alkiyama. Amma duk da haka za a gafarta musu zunubansu ne kawai waɗanda ke tsakaninsu da Allah. amma zulubin da ke tsakanin su da bayi to sai an yi hisabi shine kamar irin wannan na amanar dukiya ko magana ko wani sirri ko wata harka da aka baka amana a ƙarƙashin haka nake wa kaina nasiha da duk masu saurare na cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye amana amana babbar matsala ce a ranar alkiyama a lokacin haura siradi amana tana daga cikin makarai wanda za ta tare mutum daga fadawa daga kan siradin nan ya fada cikin wutar jahannama za a saka amana a gefe guda da kuma zumunta a gefe guda wanda ya kiyaye waɗannan haƙoƙi to za su taimaka masa wajen tsallaka siradin nan zuwa aljanna Allah ka sa mu tsallaka wanda kuma ya tozarta waɗannan haƙoƙi guda biyu amana da kuma zumunta to daga nan su za su wafce shi su fada da shi kasan wannan gada ta sirati kuma kasan ta wutar jahannama ne wala haula wala quwwata illa billah abu na biyu daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan babi shine wasidqu hadithin da kuma fadin gaskiya jama'a a cikin duk abin da muke wajibi amma a keɓance faɗin gaskiya a cikin kasuwanci a kan yana da ƙarin ƙarfin wajabci an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi aka ce ya rasulullah zai yi mumini ya zama marowaci ku duba munin ɗabi'ar ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana iya samun mumini amma kaga Allah ya tarabce shi da mugun hali na ruwa aka sake cewa ya manzo Allah zai yi mumini ya zama wato matsoraci rago manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana iya samun mumini amma ko matsoraci sai aka ce to ƙarya ba ana samun mumini ya zama maƙaryaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini baya ƙarya a san da mutum yake yin ƙarya din nan a lokacin ya fita daga lissafin mumini shi wani abu ne can daban temporary kamar yadda wanda yake yin zina ko yake luwaɗi ko makamantansu a sa'ad da yake aikata wannan kaba'ir din ya fita daga babin muminai a lokacin sai in ya dawo cikin hayyacinsa ya tuba sannan imanin shi ke dawowa to haka wanda yake yin ƙarya ya faɗi abin da ba haka aka yi ba ko ya canza magana wani ma har da rantsuwa wani ma ko a gaban alƙali ko kuma a gaban waɗanda sun san ba haka abin yake ba ya shafa wa irin shi toka ya yi ƙarya babu shakka wannan mummunar ɗabi'a ce wannan kuma ta yi baran-baran da ɗabi'ar imani Allah ba ya son ɗabi'ar ƙarya ya kuma haramta ta to musamman kuma a kasuwanci haramun ne mutum ya dinga sai da kayan shi ta hanyar ƙarya abinda ba original ba ka ce original ko abinda ba na yau ba ka ce na yau ne ko abinda ba haka siyo shi ba ka ce haka siyo shi ko abinda ba na ƙasa kaza ba ne ka ce na ƙasar ne wani ma har ya rantsa ya ce wallahi yanda ka gan shi ɗin original mu ba mu same shi ba wallahi sai a kaza to wannan rantsuwar da kake yi ko da akan gaskiya ne tana kwashe albarkar kasuwanci ko da akan gaskiya ne ballantana kuma a kan ƙarya ne ita ce rantsuwa da Annabi ya kira suna al-yaminul ghamus rantsuwa wanda ke dirmusa mai yin ta a cikin wutar jahannama ita ba ta da kafara mutum musulmi ya rantse akan ƙarya yana ji yana gani ya kira sunan Allah ya ce ya rantse da Allah kaza da ya faru kaza ne sai zama kuma in reality ba haka ba ne to wannan ɗabi'a ce mummuna wanda bai kamata a samu mutum da ita ba a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa iyyakum wal kadhib a hirdunku da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur domin ƙarya tana sa mutum a tafarki na fajirci na butulcewa doka Allah wa innal fujura yahdi ila al nar shi kuma butulcewa dokokin Allah to tafarki ne dake kai mutum zuwa ga wuta ubangiji Allah ka sani wannan hadisi ne dake cikin Sahih Bukhari da Muslim saboda haka abin da zaka samu na ƙarin riba din nan ko wata dama da zaka samu a cikin kasuwanci ko wani daukaka da zaka samu amma ya zama sai kai ƙarya ka kiyaye shi a lokacin da shedan zai dinga riya maka ba komai ai yar magana ce guda daya ai yan kalmomi ne kanana daga baya ka tuba in an samu ribar sai ka dauki wani percentage sai ka kawo masallaci ai maka addu'a ko kai wata sadaka ko ka ce miki wani harka ta addini ba komai ai Allah gamburur rahimun shedan zai dinga maka wannan waswasa yana suranta maka wato cewa ba komai yana minimizing gravity yana karanta maka nauyin zunubin to sai ka tuna wannan ka'idar cewa karka damu abinda ka rasa kuma menene miliyon din da zaka rasa a garin fadin gaskiya damar da zaka rasa dan ka fadi gaskiya ba komai bace Allah madaukake sarki ne canza maka da mafiyinta na farko shine Allah yana son masu gaskiya idan kana fadin gaskiya Allah yana son ka to kuma babu abin da zaka samu fiye da wannan yarda Allah ranar alkiyama bayan an gama hisabi gabaki daya an shiga aljanna Allah madaukake sarki zai bayyana ga yan aljanna Allah ka samu cikin su sannan kuma ya tambaye aljanna gabaki daya shin duk abin da nayi muku alƙawari na ni'ima na cika muku alƙawarin ku yan aljanna gaba daya zasu amsa haka ne ya ubangiji ka cika mana alƙawari fiye da yadda ma muke tsammani sai Allah ya ce to zan ƙara muku wani abu sama da alƙawarin da nayi muku sai ya Allah me kuma zaka ƙara ma wace irin ni'ima ce bamu samu ba ga aminci ga jin dadin rayuwa ba mutuwa ba tsufa ga duk abin da mutum yake so na abinci ko abun aure ko annashuwa sai kuma zaka ƙara mana Allah a cikin wannan sai Allah ya ce zan amintar da ku ba ku yarda ta zan yarda da ku to wannan yardar da Allah zai ma bayi sai ta mantar da su ma dukkanin ni'imar da suke ci ashe ni'imar ma ba komai bace akan yardar Allah da ganin fuskarsa so daga cikin abin da zai samu maka da wannan yarda ta ubangiji akwai fadin gaskiya shine sidqu hadithin ya zama cewa ko da yaushe kana fadin gaskiya a cikin ainihin wato mu'amalarka da haka wajibi ne mu guje ma ƙarya gabaki ɗayansa sannan kuma mu guje ma ƙarya a keɓance a cikin kasuwanci domin za ta ɓata dukkanin ɗabi'u da hulɗoɗinmu ta zama mana da mutunci a cikin mutane ta sa kuma kwata gaskiya ma a daina yarda ta sa mu zama abun kwatance sannan kuma a wurin Allah madaukakin sarki ba mu da fuska a cikin wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ila wanda yake cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai mutane guda uku wanda ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ba zai kalle su ba zai magana da su ba kuma suna cikin azaba mai radadi daga cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce والمنفق سلعته بحلف كاذب daga cikin su akwai mai siyar da kayansa ta hanyar rantsuwar ƙarya wannan ranar alkiyama ba yi da wani opportunity da Allah madaukakin sarki zai saurare shi Allah wani ya gafarta mana abu na uku daga cikin waɗannan abubuwa shine husnul khaliqati kyakkyawar dabi'a abinda yake nufi da kyakkyawar dabi'a shine wato dukkanin wata mu'amala da za ka yi da mutane wanda za a ga cewa in an zo a tambayi meye halinka to mutanen kirki dattawa masu mutunci za su ce wane mutumin kirki ran da dukkan mutu za su ba da shaida su ce wane mutumin kirki ne saboda haka halin kirki wani comprehensive abin nan ne terminology ne wato wata kalma ce gamammiya da ta shafi mu'amalarka da mutane sanin mutuncin na gaba da kai kawaici haƙuri sanin ya kamata magana mai daɗi da sauran duk abin da al'umma ta haɗa akan cewa halin kirki ne domin shi hali na kirki yana da alaƙa da abin da addini ya ce hali na kirki kamar imani gaskiya riƙon amana haƙuri taimako da sauransu da kuma abin da al'ada ta gari ta hukunta cewa shi ma halin kirki ne shi ba yana ci abu abin da ba mutu shi ba cikin addini amma a cikin mu'amalar mu ta yau da kullun me yin wannan abun ana ganin shi mutumin kirki wanda kuma baya yi zaka ga ana kallon shi a matsayin mutumin banza to waɗannan irin halayya da ɗabi'u wanda suke na sanin ya kamata wanda suke na dattaku na sanin mutuncin dan adam na sanin mutuncin wanda ya girme ka a shekaru ko a ilimi ko wanda ya koya maka sana'a ko wanda ya maka sanadiyar samun harkar da kake yi ko wanda ma baka ma san shi ba duk dan adam Allah da ya halice shi ya girmama shi da ya ce walaqad karramna bani adam saboda haka abinda ake nema da kai kai maka girmama dan adam yadda ubangiji sai girmama shi to waɗannan halayen idan Allah ya ce baki ka kana da su halin kirki to ka gama samun duk wani abu wanda karka damu da asarar da kai akan sauran abubuwa shi halin kirki ana samun su ne ko ne ta hanyar ɗabi'ar da Allah ya halicci mutum kamar yadda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ashad wani mutum mai suna al-ashad ya kawo Nabi sallallahu alaihi wasallama ziyara Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah lalle kai kana da wasu dabi'u guda biyu wadanda Allah yake su daga cikin dabi'ar annabi ce masa akwai kunya kawaici sanin ya kamata sai tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah wadannan dabi'un ni ne nake da su koko Allah ne ya halicce ni akan su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne ya halicce ka akai so akwai dabi'u na gari waɗanda dama haka Allah ya halicci mutum da su Allah ne ya so ka da ka zama na gari tun a cikin dabi'ar halittarka sai aka halicce ka da kyakkyawar dabi'a dama a cikin hadisi annabi Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da aka tashi halitta annabi Adam alaihi salam uban mutane gabaki daya mun sani cewa an halicce shi daga ƙasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake sai da aka ɗebi kowace irin nau'in ƙasa aka hada wuri guda kamar kace da jar ƙasa da farar ƙasa da ƙasa mai laushi da yashi da marmara da ƙasa mai kyau da mummuna da mai ƙanshi da mai wari duk sai da aka hada kowace irin ƙasa aka mulmula sannan aka lissa Annabi Adam alaihi salam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake to saboda haka ƴaƴan Annabi Adam mu kenan mutane kowa yakan biyo daidai nau'in ƙasar da aka tsakura aka halicce shi annabi yace fa minhumus sahal was sa'ab wa baina zalik wa minhumut tayyib wal khabith wa baina zalik wa minhum kaza 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 annabi yace zaka zaga ci ai annabi adam akwai wani wanda yake da saukin hali yake da dadin mu'amala akwai kuma mai murdaddan hali akwai kuma tsakatsaki daga cikin su akwai wanda yake da dadin zama da dadin hulɗa abu kuma wanda yake zama da shi babu dadi sai hakuri abu kuma tsakatsaki da gaskiyar su akwai mai karfin jiki mai jarunta mai karfin zuciya daga cikin su kuma akwai rago malalaci matsoraci da kuma tsakatsaki wannan duka akan halittar ne da Allah yake yi so da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan addu'a akan Allah ya bashi halaye na gari Allah kuma ya raba shi da munanan halaye Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali Allah ka nesantar da ni daga munanan halaye da munanan ayyuka yana kuma addu'a Allah ubangiji ya bashi halaye na gari to akwai halaye na gari waɗanda suke afwan wanda suke halitta ne ɗabi'a abu kuma halaye na gari wanda suke muktasaba wanda yau da gobe zaka horar da kanka ka same su da can baka da su amma yau da gobe hulɗa da mutane daɗewa a duniya experience na rayuwa sai ga ya koya maka wasu ɗabi'un da da watakila kai da kanka ka san ɗabi'a ka da bata kai ka ba akwai mutumin da da watakila ba yi da hakuri duk in an mushi sai ya rama amma yau da gobe daɗewarsa a duniya hulɗoɗin kasuwanci da yin tarayya da mutane ya sa dole ya zama yana da some level of tolerance dole zai koyi wani mataki na hakuri ba haka bane akwai mutumin da da watakila rago-rago ne ko matsoraci ne kuma lalaci amma tashin hankalin duniya da fitinarta da jarabawar rayuwa ko sosai yasa yaje shiga aikin soja dole yana so yi soja nan sai ya cire wannan tsoro a jikin shi sai ai ta mamaki mai haka wani yake train din soja ai ya zama yadda yake da ana ganin shi wani talaba kuwa to mutum yana iya koyi jarunta yau da gobe akwai wanda wata kila da marowaci na hanali amma yau da Allah ya tashi canza shi wata kila saboda wasu mutane sun mai alfarmomi a rayuwa sai yasa kaga ya canza rayuwarsa to akwai irin waɗannan dabi'u wanda suke muktasaba shi sai kisu mutum ya dinga zama da mutanen kirki domin sai ya koyi halin kirki Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mashhurin hadisin sa na kwatanci tsakanin mai turare da mai zigazigi mai kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ke zama da mutanen kirki kamar wanda yake zama ne da mai sai da turare ko dai ka siya ko kuma ya san maka ko kuma zama da shi kawai sai a ji kai maka na kanshi wanda kuma yake zama da mutanen banza kamar mai zama ne da mai kira a mai yin zigazigi a cikin makera ce ko dai wato ya kona ka ko kuma kai warin wuta akalla in ka fito za a ji kana warin makera saboda ka rasu mutum ya dinga zama da mutanen kirki dan koyan halayen kirki a kebance mutanen da ke shagaltuwa da kasuwanci su suke da tsananin bukata zuwa ga su zama suna da dabi'a ta gari domin dabi'a ta garin nan ita take wanzan maka da wato kasuwancinka da kasuwancinka mutanen da suke saurare na nan yan kasuwa ne galibinsu mafi yawa sun girme na nan kamar da malai mai gabatar ya faɗa ni hayan da yaro ne matashi da haka shekaru na ba su kai na samu experience ɗin da galibin mutanen da suke wajen suka samu amma na sani a ɗan abin da na sai takaitacce cewa ɗan kasuwa wanda yake da sakin fuska yake da faran-faran da mutane yake nuna musu ya san mutuncinsu su ba shakka kwastomomi za su fi son yin hulɗa da shi fiye da wanda ba yi da haka a ce wanda ka shiga shagon shi za ka yi siyayya ko ka kira shi a waya za ka sai kaya amma kuma da masifa zai tarbe ka ko kuma babu shimfiɗar fuska babu magana mai daɗi sai habaici ko baƙan magana kaga wannan in ka siya yau a wajen shi gobe za ka siya ba in kuma ka ji wani zai siya za ka ce da Allah wannan bai san mutuncin mutane ba saboda ɗan kasuwa yana da buƙata zuwa ga ya iya hulɗa da mutane a zamanance kuma har koya mutane ɗabi'u ake yi na wato customer relationship mu'amala da zaba'i kamar a bankuna da kamfanoni da wuraren da ake kasuwanci ko wata harka za ga ana ajiye mutane waɗanda a boko an musu training ko an sa su a wani tsari har sun koyi wasu ɗabi'u na musamman da za su dinga haba-haba da mutane ina jin kowa ne ya buga misali a kan wannan kuma gashi a addini Allah madaukakin sarki ne ya ba mu wannan ka'idar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan tabi'a mai girma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'ithu inma bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ni dan na cika halaye na gari kamar a ce duka annabawa sun zo sun karantar da halaye iri daban-daban masu kyau wani abu ya saura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ruwi cika makin waɗannan dabi'u da haka za mu sami shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya karanta tarihi sai tare da cewa wato mutum ne mai matukar dabi'u na gari da ba a taɓa gani irinsa ba Allah ya kara masa tsira da aminci saboda haka yan uwa masu albarka ina ƙara yi ma kaina nasiha da yan uwana masu saurare akan cewa mu zama masu kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u a cikin dukkanin mu'amalolinmu da iyalanmu da makwabtanmu da manya da ƙanananmu da kwastomominmu da dukkan wanda za mu hulɗa da shi mu bar shaida akan cewa mu mutane ne masu ɗabi'a ta gari yana daga cikin abun ban takaici mutum musulmi ya je wata mummunar ɗabi'a har wani wanda ba musulmi ba ya samu abun faɗi a kansa ya ce to musulunci kenan ko mutumin da aka san shi a cikin harka addini ana mishi kallon cewa wannan kamar na kusa da Allah ne sai kuma ya zo ya wata mummunar mu'amala wani kuma wanda ake mishi kallon kamar ba ruwan shi da addini ya iya kafa hujja cewa to kun ce ku ne kaza yanzu wannan shine addinin zaka ji nauyi akan wannan abu, zaka ji nadama, zaka ji damuwa, kuma baka da amsar da zaka bayar. Abu na gaba a cikin waɗannan abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wato shine na hudu, shine ifatun fi qurma, wato mutum ya zama mai kamewa akan abin da zai saka a bakinsa, duk abin da zai siya ko zai mallaka ya zama yana kula da dokokin shari'a wajen siya da siyarwa. A cikin hadisi dogo na Al-Umman ibn Bashir, ɗaya daga cikin manyan hadisai a cikin wato qawaid amma na musulunci, shine hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushabbahatun ko mushtabahatun. A cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa al'amura zuwa gida uku, akwai halal wanda yake transparent, kowa na iya gane shi, shine innal halala bayyinun, lalle abin da yake ce ma halal a cikin magana, a cikin aiki, a cikin mu'amala, sananne ne, kowa ya san shi, da malami da wanda ba malami ba, kowa yana iya gane cewa ƙarya haram ce, shan giya haram ne, zina haram ne, kisan kai haram ne, duk waɗannan kowa ya sani, ko da ba zai iya jan aya ko hadisin da suka haramta ba. Haka nan abin da yake haram shi ma a bayyane yake, wato kowa ya san shi. Sannan a tsakankaninsu kuma akwai abubuwan da suna da jirwaye da kamar wanka, suna iya wato abin nan yi ma mutane da yawa ba du, ba wanda ya san su sai malamai. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, da dama daga cikin mutane ba mu san su ba, sai dai al-aqallun nas, wanda su ne ar-rasikhuna fil ilmi, su sun san su. To waɗannan abubuwan su ne aka ce ka guje musu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man ittaqa shubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wanda ya guje ma abubuwa masu jirwaye, sun yi kama da halal ta wata fuska, sun yi kama da haram ta wata fuska, to abin da ya fiye maka idan baka gane su ba, ka guje musu. Wanda duk ya guje musu ya tsira ta fuska biyu, ya tsira addininsa, wato alaƙarsa da Allah kenan, ya tsira a mutuncinsa, wato alaƙarsa da mutane. Mutane suna da saurin wato su zubar da mutuncin duk wanda ya musu rashin kirki. Sannan darajar mutum tana faduwa a gaban Allah duk sanda ya saba wa dokar Allah. So haka istabra ali dinihi ay fi alaqatihi ma rabbi wastabra ali irdihi ay fi alaqatihi ma annas, ya tsira a wurin Allah a addininsa, ya kuma tsira a wurin Allah a wurin mutane a mutuncinsa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta irin yadda su shubuhoyi suke aukawa da mutum cikin rani na haram, yace kamar mai kiwo ne wanda yake kiwo a kusa da wani danni ko wani katanga ko wani shinge, bai san lokacin da dabbobin shi za su fada cikin wannan shinge su ainihin wato a ja mishi dangon ba. Haka nan a cikin hadisin da al-Imamu At-Tirmidhi ya rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu lahamin nabata min haramin fannaru awla bih, duk wani tsokar jikin tsokar nama wanda ya zama haram aka ci ya tsoro, to wuta ce ta fi cancanta da shi. Wato kibar jikinka da ƙoshinka da rayuwar da take jikinka da kake ci kake sha, ya zama na cewa a kan haram kake ci, a kuɗin riba kake ci, ko kuɗin Allah ya isa, ko kuɗin marayu, ko wani zalunci, ko wani kasuwanci wanda bai halasta ba, to wannan jikin naka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta ta fi cancanta da ta ci shi. Kaga hadarin da mai cin haramun a kasuwancin shi yake fadawa, wanda duk zai dinga cutan mutane, yana cin dukiyarsu ba da wajahi na abin da ya halasta a shari'a ba, to yana gina jikin shi ne mai gidan wuta. Haka wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ne zai tsawaita tafiya yana fama da yunwa da datti a jikinsa, ashasa akbara yarfa'u yadayhi ila sama, sai daga hannunsa zuwa sama, ya rabbi ya rabbi, yana roƙon Allah, ya ubangiji ya ubangiji. Annabi ya ce masa amuhu haramu wa mabsuhu haramu aw udhiya bi harami fa anna yustajabu la. Sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambato sufofi waɗanda suke sanya Allah ya amshi bukatun mutane. Daga ciki akwai halin tafiya, wanda yake halin tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asafur kitatu min al'azab, halin tafiya hali ne na wahala, sannan ga yunwa ga wahala, kaga ya zama daga cikin wato amman yujibul muttara idza da'ahu, yana cikin damuwa da bukatar da ko kafiri ne ya shiga irin damuwar in ya kira Allah mukhlishi lahu din, sai Allah ya amsa mishi. Amma shi wannan musulmi ne kuma ya shiga cikin damuwar, amma me ya hana a karba mishi? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda abincinsa na haram, abin shan sa na haram, sukarar da ke cikin sa an siye ta da dukiya ne ta haram. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa anna yustajabu lahu, ta ina ma za a amsa mishi? Ba za a amsa mishi ba, Allah ba zai amsa mishi wato bukatunsa ba. Yawa masu albarka, ina ƙara tuna mana wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin sahih Bukhari daga sahabi Jabir bin Abdullah, Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa, da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa rahimallahu ra'an samhan idha ishtara wa samhan idha ba'a. Allah ubangiji ya ji kan mutumin da yake da kirki a wajen saye da kuma kirki a wajen sayarwa. Wannan hadisin ya dunkule kamar waɗancan abubuwan da aka ambata. Saboda ana fatan ɗan kasuwa ya zama da waɗannan halaye, ya zama da gaskiyar magana da riƙon amana, ya zama da kyakkyawan ɗabi'a, ya zama da gujewa cin haram ko mun ƙanƙantarsa. Abin da ya kamata ga mumini shi ne idan an maka nasiha ko wa'azi, to sai ka tsaya ka tuna kanka tukunna, kar ka tuna wani, sai ka tuna to ni a cikin wannan abubuwan da ake ambata guda nawa ne nake aikatawa, ya zan yi tuba. Kar ka tuna irin yadda sahabi Abu Huraira ran da ya zo musulunta lokacin Khaybara, sun iso Madina kamar yadda ya ba da labari Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Khaybara, sai suka tarar da wani limami wanda aka ba shi acting imam shi yake sallar asuba, yana gama fatiha sai ya karanta wailul lil mutaffifin. Abu Huraira yana ji sai ya ce wannan da suwa na ake, ya tuna wani a garinsu wani mutum ne wani azzalimi mai tauye mutu, ce wannan suwa ne kenan, su ake magana za su shiga uku ranar alkiyama. To kar ka dinga irin wannan tunanin, ka fara tuna kanka tukunna. Dan yanzu ana wannan wa'azin wannan ce okay yau an tabo babunsa Alhaji Wani, wallahi duk abin da ake faɗa halin shi kamar malam ya san da shi. A kai ya kamata ka fara tunanin kanka, shi mumini da an mishi wa'azi to zai fara tunanin kanshi ne ya za a yi tsira kafin ya tunanin wani. Saboda kakkai tunanin wani ko wani kuka ce alama shi sa duke shi ba ta da albarka, hala shi sa ma Allah ya karya shi, hala shi sa ma abin nashi babu haske a ciki. A'a, ni da nake magana in fara tunanin kaina tukunna in gyara, sannan kai da kake saurare kafin mu tunanin wani third party. Daga cikin halaye na kirki wanda suke nuna wato ɗan kasuwa cewa mutumin kirki ne, akwai al-iqala. Malam fiqh suna kiranta da suna iqala, ban san mai sunanta da Hausa kai tsaye ba, ina ga kamar shi ne ake cewa lamuni ko wato mutum ya yi siyayya a wurinka, ciniki ya fada, an biya kuɗi, ka ga alert, sai kuma daga baya yayi nadama, zai buƙatar wannan kayayyakin ya fasa saye. To yanzu ganin damarka ne da alfarmarka ka anshi kayanka ka ba shi kuɗinsa, ganin damarka ne in ka ki ba haram ba ne ka ki cewa ai kai fees once paid are not refundable, irin da ake rubutawa cewa kuɗaɗe da zarar an biya su ba a mayarwa, ko galibi ana rubuta haka a cikin receipt. To wannan ka'ida ce ta Turawa, amma ka'ida ta musulmi shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aqala musliman aqalahu Allah, wanda duk ya lamunci wani musulmi shi ma sai Allah ya lamunci shi. Wato musulmi ya sai kaya a wurinka, ya biya kuɗi, sai kuma wani uzuri ko wani zarafi ya hukunta cewa baya buƙatar wannan kayan, suka ce to wane ne ba ku mai dawo da su ga kuɗinka, kar ka cire ko 1% ka dawo mai da kuɗinsa haka, zai ji daɗi, zai ga ka kyautata mishi. To Allah zai ji daɗi da ka kyautata ma bayansa, shi ma sai kyautata maka. Ranar alkiyama sai Allah ya ɗaga maka ƙafa akan wani kuskure da kai babba wanda watakila ba ka manta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Muslim ya ba da labarin wani mutum cikin ƴan kasuwa a zaman nan da yace mutum ne da ya kasance yana ba mutane kaya wato idan gari ya waye ko a farkon wata zai raba ma yan kasuwa kaya babban dealer za a rubuta takardu abawa na abawa na abawa ne idan wata ya kare sai ya tura ma'aikatan shi dinga bi suna ansu wato abin da ya kamata ansu da kudade sai ba su kaida yace idan kuka je kuka tarar da wani bai da lafiya ko wata annoba ta auka mishi ko yayi asara ko kayan suna nan a shago sai ce ku daga mai gaba kasa in ba an ga musu haka ba masu fushi da fushin wani ba su kare shi uga ya riga ya ce a garba kawai to sai zama a haka yake gurar da kasuwancinsa da ya mutu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin cewa mutumin ya mutu sai aka zo mala'iku suka gabatar da takaddun shi a gaban Allah ranar kiyama suka ce ya Allah ka bi mu sani amma ga bincikenmu wannan bawan Allah mun bincika a littafin shi babu wani aikin alheri ko kwaya daya in banda kasancewarsa yana daga ma mutanen da yake bi bashi kaba wannan ne kadai aikin alherin da yake duka sauran ayyukan shi ba na kirki bane sai Allah madaukakin sarki yace kuma ku daga mai kaba Allah yace mu ubangijin sa mu muka fi cancanta da mu daga ma mai daga bayan mu kaba akan wannan abin da yake yi wanda watakila a duniya ana ganin shi wawa cewa da sun dar da dukiya ba sai a ta cutar shi yana gani ashe kuma shine abin da ya tsayar da shi a lahira bai kula da sallah bai kula da azumi bai taimakon marayu ba shi ya gina masallacin anguwarsu ba bai san duk waɗannan harkokin ba amma dai a kasuwarsa an san shi wajen dagawa mutane kafa hakanan alaka a wannan shine inzarul mu'sir wannan hadisin yana nuna haka da kuma hadisai da dama akwai wata kissa bari ta kaita mana ita lokaci ya fara kurewa wasu sahabbai guda biyu suka samu wata matsala kamar yadda ke cikin sahih muslim daya ya ba wa dayan bashi sai ya zo zai karba bashin sa sai ya tarar baya sai ya ga ɗansa yace ina babanka yace ai babana ya hango ka ya shiga gida ya kuya wallahi yaro da gaskiya sai mutumin nan ka duba irin wannan me za a ce renin wayo ko renin hankali ka zo neman bashin ka wurin mutum yana cikin gida ya aiko dan shi ya ce a ce baya nan dan ya ce alhaji babanmu bai yana ciki ya ce ko a ce ba ka nan ai ka ga nan da nan shedan zai fusata ka zaka ji zuciyarka ta yi kunci ta tunkuro cewa to wallahi ma bai isa ba duk abin da za a yi sai yayi so da shi ma wannan sahabin nan da nan sai ya fusata sai ya daga murya yace na san kana cikin gidan nan cewa da eh wallahi na san kana cikin ka fito kawai sunaka dole ya fito shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana cewa Allah ka tsare mu daga sharrin bashi in yana yawa wannan addu'a Aisha take cewa da yasa kake wannan addu'a yace saboda idan mutum ya bashi mutuncin shi yana zubewa zai magana ya karya zai alƙawari ya karya to bashi ne yasa yayi wannan abin nan dan kawai sai ya fito jiki a sanyaye sai to gani ka kama yace kai dan renin hankali ma ina banka kuɗi kaza 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 ya fara irin masifan da kasan masu koyi suna yace to wallahi babu abin da yasa na kuya sai dan kanna maka ƙarya idan ka zo ba ni da shi nace maka sai an jima ko sai gobe ko a ƙara wani alƙawari ce ko na fara ƙarya zan maka shi sa kawai naga ya fiye mun sauki kuya amma yanzu tunda ka ganni wallahi ba ni da shi duk hukuncin da kaga ya dace ka dauka ka dauka to shikenan sai ainihin wato shi wannan mutumin mai kudin yace ka tabbatar tsakaninka da Allah ba ka da shi yace na rantse da Allah ba ni da shi ka san da ina da shi ba za a yi haka ba sai yace ma yaran shi ku bani takaddar ba su sukan da wani nake bin wani aka bashi sai ya sa tunda takardu ne irin nada sai ya sa ruwa sai ya wanke bayanin kamar yanzu a ce sai ya yaga takarda ko ya deleting din file din a computer sa ko makamancin haka yace ka je daga nan har zuwa ka mutu ko in mutu in ka samu ka biya in baka samu baka mutu na yafe maka yace saboda naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man anzara muqsiran wada Allahu anhu azallahu aw wada anhu azallahu Allahu fi dhillihi annabi ya ce wanda ya jinkirta ma wanda ake bi bashi ko ya rage mishi yawan bashin to Allah zai saka shi a cikin inuwa al'arshin Allah ranar alkiyama saboda kai na daga cikin halayen dan kasuwa na kirki shine jinkirta ma wanda bai samu ba daga kaba ko kuma rage bashin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa wanda ya rage ma mutum bashin da yake bin sa ya samu lada biyu ka samu ladan taimaka mai da ka bashi bashi kuma ka samu ladan daga mishi kafaran da bai samu ba to amma wannan ba lasisi bane ga waɗanda yake bi bashi sai kuma to shikenan tunda hadisi ya ce a dinga daga mana bari kai mu ci gaba da rashin mutunci ba daidai bane bashi kamar da kaji Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sallah sai ya roki Allah ya kare shi daga sharrin bashi saboda bashi bala'i kamar da bawashi yake cewa bashi yana hana kwanciyar kabari da gaske ne ba bawashi ne ya faɗa ba yana cikin hadisi saboda haka duk wanda ya san adabin shi bashi ya san bai da priority a cikin abin da ya kamata ya a duniya fiye da biya bashi kai kuma wanda kake bi idan ba a samu ba sai ka daga kafa sahabi Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu ya zo shi ma a cikin hadisin Muslim ya taba cin bashi ya mai yawa kuma Allah madauki sarki ya jarabce shi da karewar jarinsa kenan bai da komai sai yabo zai yi a harvesting zai nome wato zai tattare a zai girbe gonarsa ta dabiyo sai ga masu bashi suka taru suna so kawai a ba su duke su ba za su yarda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goye ganshi ya rasa yadda zai yi su saboda mutane ne da yawa suna bin shi bashi kuma abinda ake sa ran za a samu wato a gonar bai kai ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu abinda za a yi ku tausaya mishi kun ga dan uwanku ne musulmi ku anshi abinda kuka samu sauran kuma ku gane shi hawa suna ganin ba a kyauta musu ba amma dai haka suka hakura suka anshi rafi sauran kuma sai abinda hadiye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya share ba irin wannan wato jidali game da dukiya saboda kaga ita dukiya Allah madauki sarki shine ya faɗa cewa wa innahu li hubbil khair la shadid shi dan adam a wajen son dukiya yana da tsanani babu abin da dan adam yake so a duniya kamar dukiyar yana son ta wani ma fiye da kansa balantana ƴaƴansa balantana dangi balantana makwabta zai iya batawa da kowa akan dukiyar shi da bawo yake cewa dukiya tana jin magana mai ita ne saboda sai abin da ya faɗa ake yi akai to a ciki ake so ya zama ka saita zuciyarka tana tausayin na ƙasa da kai sawa'un masu aiki ƙarƙashin ka ko waɗanda suke nema a ƙarƙashin kasuwancin ka ko waɗanda suke jingiruwa da kai wajen rayuwarsu da duk wanda mu'amala ta haɗa ka da su a matsayinka na mai ƙarfin jari a matsayinka na mai faɗa a ji a matsayinka na ɗan kasuwa to abin da ake fata a ga sassauci da rangwame da sanin ya kamata a tare da kai kuma ka dinga yi da kyakkyawan niyya kana tunda cewa kana yi ne don Allah kana yi ne saboda kai ma kana da bukata a wurin Allah yadda waɗannan bayin Allah Allah ya sirka bukatunsu da kai haka kuma kai ma kake da bukatu a wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin kudusi yana cewa Allah yana cewa ina da wasu bayi waɗanda na ba su wasu damammaki don su taimaki wasu bayina idan suka ki taimakon bayin nawa sai in kwace damar daga hannunsu Allah yana da hanyoyi da dama da yake kwace damar da ya baka ta dukiya ko shugabanci ko faɗa a ji ko malanta ko duk wata dama da Allah ya baka wadda a ɗabi'ance ba taka bace kai kaɗai damar to Allah yana da hanyoyi da zai iya kwace kayansa idan kake abin da ya kamata ɗan uwa masu albarka kada cika ku da dogon zance har a fara manta na farko daga na ƙarshe Larabawa suna cewa khairul kalami ma qalla wa dal mafi alherin zance shi ne wanda yake takaitacce kuma wanda ya bada fa'idar da ake nema ina fata ya zama mangani da na faɗa aƙalla na tuna mana abubuwan da mun san su na kuma wato tunatar da mu watakila abubuwan da hala yau da gobe ta sa mun manta da fatan kuma ya zama mun wa'azantu da waɗannan nasoshi da muka ji na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ayoyin alqur'ani dan su ƙara kyautata mana tabi'ar mu da mu'amalolin mu ina godiya kwarai da gaske ga dukkanin fuskokin yan uwa da suka taru dan sauraron wannan takeitacciyar nasiha. Al-Imam Ibn Qayyim yana cewa babu mutumin da ya maka alkhairi kamar wanda ya bude zuciyarsa dan ka sanya mishi sabon Allah. Duna godiya gare ku da kuma godiya ta musamman ga shugabannin mu wanda suka bamu wannan dama ni da ku. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Yadda Allah ya hada mu anan muna addu'a ubangiji Allah ya hada mu cikin rahmarsa cikin cetan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin al'arshin sa cikin aljannarsa ta firdausi. Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu gabaki daya da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi gaba daya. Wannan kasa ta mu muna roƙon Allah da kisaki ya kawo mana aminci ya kawo mana kyakkyawan shugabanci da jagoranci ya mana magana wanda suka fi karfin mu. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.